wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Abun godiya ne mai sauraro sake saduwa da kai a shirinmu na yau. Ina fatan kana cikin koshin lafiya, iyali suna cikin lafiya da kuma farin ciki. Ina gayyatar ka kai kokari ka bi mu a hankali a shirin, a kuma gaici yan uwa da abokan arziki domin su samu albarkun da shirin ke tafiye da su. A shirin na yau, Pastor Ibrahim Mai Gadi yana shirye da fili domin an tashi. Pastor Audu shi ma yana shirye da guzuriya, inda Pastor Joshua Malum yana shirye a fili don sujada. Shirye-shirye da muke tafiye da su kenan. Sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Mun gode ma Allah domin ya ba mu zarafi da za mu samu fahimta daga taurin jin maganar Allah. Za mu so kan maganar mu mu yi bimbini a kai yau, ita ce bangaskiya. Bangaskiya, watan akwai shiri domin waɗanda suke tashi. Idan ina neman saurayi ko yarinya, wadanne ababa ne zan in lura in gani kafin wanda zan ɗauka kamar wanda zan aura? Wadanne ababa ne zan duba? A yau za mu yi tunani a kan bangaskiya. Bangaskiya, za mu yi karatu cikin littafin Ruth, Sura ta ɗaya, aya na 15 da 16. Yana cewa, Na'omi ta ce, duba, sarakuwarki ta koma wurin danginta, ta kuma da kuma Allahnta, sai ki koma ki bi sarakuwarki. Aya na 16, amma Ruth ta ce, kada ki roƙe ni in rabu da ke, in kuma bar binki, gama inda za ki tafi duka nan za ni, inda za ki safka nan zan safka, danginki za su zama dangina, Allahnki kuma Allahna. Mai sauraro, idan ina tashi, yarinya ko saurayi in suna tashi, abinda za mu yi tunani a kai shine bangaskiya. Akan so saurayi ko yarinya su kasance suna duba bangaskiya a cikin ɗayan. Halinka ne yakan sa ka gani abinda yana abinda yake wajen ɗayan. Menene kake gani a wurin ɗayan? Wani lokaci halinka ne yakan sa ka ga abinda yake wajen wani. A lokacin da Ibrahim ya ba ma Lotu zaɓe, ta wurin bangaskiya Ibrahim ya yi zaɓe, zaɓen da ya dace. Hakan nan ma za mu duba ɗansa Ishaku a lokacin da zai aure ta wurin ban gaskiya ne aka tura bawansa ya je ya yi zaɓe, saurayin na gida aka je aka zaɓar masa. Na'omi a nan ta ba ma Orfa da Ruth zaɓe cikin Ruth sura 1:8-9. Orfa kuwa ta yi zaɓe na jiki ne, ta wurin ganin fuska. Hakan nan yawancin ’yan mata da samare sukan yi zaɓe ta wurin duban jiki ne, ta wurin ganin launin fata, ta wurin ganin abin da ke waje, maimakon su yi zaɓe ta wurin bangaskiya. Amma cikin waɗannan ’yan mata biyu da Ruth da Orfa, Ruth ta yi zaɓe na bangaskiya, ta wurin bangaskiya ne ta yadda da Ubangiji. Ta wurin yadda da Ubangiji shi ne ta manna ma Na'omi, ita ta gan cewa cetonta za ta samu a wurin Na'omi. Salin nan, ita Orfa a ganin jiki ta gani kaya ba zai yiwu ba, shi yasa na ce wani lokaci halinka ne kakan ga abin da za ka gani, in kai ɓarawo ne kakan ga kaman kowa ɓarawo ne, idan kai kana neman mata kakan ga kaman kowa yana neman mata ne. A zamanin Yesu Kristi mutane sun ce shi yana cin abinci ya ci kowanne abu, baya ma koshi, sabilida su ɗin ma tunaninsu haka yake. So wani lokaci samare in suna kuruciya da ’yan mata sukan ga sauran abokan ko kuma su ga juna ta wurin irin tunanin da suke da shi ne. Wani irin tunani kike da shi? Tunanin ganin sha’awan jiki, fata, walƙiya, gashi, jiki da siriri ko kiba? Kana duban fata kenan. To in kai kana ganin ta jiki ne, to jiki ne za ka gani, ba za ka ga ruhaniya da hali ba. Ruth ta yi gani na ban gaskiya. Yawancinmu mun sha zuwa ikkilisiyoyi da yawa, waɗansunmu kuma ba mu da aiki, waɗansunmu muna makaranta ba mu cin jarabawa, waɗansunmu kuma iyaye muna da yara masu taurin kai, mataye mazaje masu taurin kai. Ka dubi Ubangiji ta wurin bangaskiya. Allah zai iya ya zaɓar ma irin waɗannan ’yan mata kaman su Rebeka wani wanda zai zama musu mai ceto kamar Ishaku. Allah zai zaɓar ma Ruth mai ceto namiji kamar Bowaz. Kowanne wanda yake tana zama, Allah ya san da zamanki, ya san ba ki da saurayi, ya san ba ka da yarinya. Ka tuna da Saratu, ka tuna da Hanna, Allah baya mantuwa da irin zamanmu. Mai sauraro, ka kasance da bangaskiya in kana nema aure. Tashi, bangaskiya yana ɗaya daga cikin abin da za ka kasance da shi. Saurayi ko yarinya, bangaskiyanki wurin Yesu Kristi ne ko bangaskiyarka? Ka kasance ta wurin bangaskiya, Allah zai zaɓar maka mai kyau. Bari mu roki Ubangiji ya zaɓar mana. Za mu so mu yi addu’a. Ubangiji, muna cikin kwanaki ne, kwanaki kuwa na kaya, sha’awowi, walƙiya, ruɗu da wuyan zamani. Zamani ne mai wucewa. Iyaye har ma limamai da shugabanni ba za mu iya zaɓan ma ’ya’yanmu na gari ba. Wane ne zai aura ko wane ne za ta aura? Kai ne za ka zaɓe mana, kai ne mai yi mana zaɓen. Zaɓenka babu aibu, babu algus, ba kuskure. Zaɓen aure na Allah ne. Ubangiji, ka zaɓar ma dukan matasa abin da ya dace domin mu yi zama na salama ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Adventist World Radio, Muryambi Gidan Kuwa. Adventist World Radio, Muryambi Gidan Kuwa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Mawakan kungiyan The Pilgrims daga SDA Church Saminaka fili domunku.
Muna mai yawa ne za mu yi, yawar zuwan sarkinmu, kowa zai kawo ladar sa ciki musha.
Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro, kuna tare da Pastor Joshua Ezra Malum ne a wannan sa'ar ibada. Yau za mu yi magana ne game da tanadi na allantaka domin alhini. Bari mu yada, Ubangiji Yesu ka koya mana nufinka domin mu kasance a cikinka, mu dogara gare ka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amen. Karatunmu yana cikin littafin Bitrus ta fari sura 5 aya 7. Littafi mai sarki ya ce, kuna zuba dukan alhininku a bisansa domin yana kula da ku. Littafi mai sarki yana cike da kalmomi kamar su tsorata, alhini, firgita da sauransu. Da yawa cikin nasosin kuma suna da alaka ne da abin da ya sa mutane kai alhini ko tsoro, wadansu kuma na tare da alkawura na tabbaci ga masu tsoron ko alhinin. Sakon nan kada ku ji tsoro yana kunshe da iko na farfadowa cikin littafi mai sarki. Ai, tun can ma tsoro da alhini sun zama bangare na rayuwar mutum tun da zunubi ta shigo duniya. Tsoro da alhini kan wani abin da zai iya faruwa yana daya daga cikin jin zuciya masu hatsari ga tunani da tafiyan mutum. Tsoro da kanta tana kisa. Idan mun karanta farawa sura 3 aya 6 zuwa 10, zai yiwu mu kimanta karin farko na Adamu da Hawawu na tsoro, domin babu wanda zai iya tuna nasa karin farkon da ya fara jin tsoro. Masu binciken kimiyya sun tabbatar da cewa yara kanana a farkon rayuwansu suka fuskanci tsoro ko na yunwa ko na wata surutu. Bayan Adamu ya ci yayan itacen da aka hana masa, tunanin zunubinsa ya cika shi da tsoro, aka bar su da jin laifi, tsoron nan gaba da kuma siraici na ruhu. Tsoro da alhini abu ne da ke koyaushe, kuma suna dauke da zafi mai hallakaswa. Alamun alhini sun hada da shaka, damuwa, rashin barci, firgita, rikicewa, ciwon kai, gajiya, jiri, masewar lumfashi, zufa da rashin kulawa. Alhini kuma tana kawo hari na tsoro. Allah yana so ya yantar da mu daga waɗannan dandano mara dadi, yana kuma gayatanmu mu dogara gare shi. Allah ya kirayi Ibrahim tare da alkawali na mai da shi al'umma mai girma a cikin farawa 15 aya 1 zuwa 3. Shekarun sun kure masa, kuma ba shi da wani magaji. Abraham ya rika bimbini kan wannan batun da kuma zama masa damuwa. Ayoyi na 2 da na 3 sun nuna ainihin tsoron Ibrahim. Tsoronsa da shi ne, wa za ya gaji mallakata? Ibrahim ya manta cewa Allah shi ne mai kome da kowa. Martanin Allah ga damuwan Abraham shi ne, ya ce masa, kada ka ji tsoro, ni ne garkuwanka da sakamakonka mai girma kwarai. Rayuwarmu ta nan gaba ko da bayan mutuwarmu ne tana hannun Ubanmu da ke sama. Yana da sanin cewa yanci daga alhini yana daya daga cikin manyan bukatunmu, kuma yana so mu gamsu yau mu zama da karfin hali kuma gobe. Alhini yakan bayyana ne ta wurin bacin zuciya kan ababen da ba mu da tabbacinsu. Waɗannan rashin tabbaci za su iya kasancewa kusa da na nesa, mai yiwuwa ma ba za su auku ba, amma kamin nan sukan kasance cikin tunaninmu. Duk da haka, alamun alhini tabbatattu ne kuma suna haifar da zafi, shi yasa Allah yana so ya yantar da mu daga gare su. Waɗannan kalmomi na kauna suna haifar da dogaro nan take. Yesu ya jawo tunaninsu a cikin Yohana 14:2, yana cewa, kada mu damu, shi yana tare da mu. Ko da menene ya same ku a nan yanzu, ina da wani abin da na shirya muku da ke jiranku. Saboda haka, ka dogara gare ni da alkawali na abin da Yesu ke gaya mana kenan. A wajen ba da shawarwari, akan yi amfani da waɗansu misalai domin a ba wani bege. Wannan daidai ne, amma kuma ba cikakke ba ne, domin dogara da kai ba shi da wani tasiri mai ƙarfi. Dole mu koyi dogara ga Allah. Wajibi ne farko ga yara kanana shi ne su koya dogara kan uwayensu ko masu kula da su. da zaran sun yi wannan yakan taimake su. Kananan nan sukan ji gamsuwa da gaba gadi kan duniya da rayuwar nan gaba da ke jiransu. Cikin wayannan nasosi na Mata sura 6 23 zuwa 33 Yesu ya koyar da wadansu kaidodi wanda in mun bi su sosai za su sare mu kamar masu bi daga bacin zuciya. Mu kimanta kowane abu, mu rabu da kamikamin nan da can, in har Allah ya gina jikunanmu, abinci ne zai gagare shi ya ba mu, ba zai tanada mana tufa da muke bukata ba. Mu koyi darasi daga halittu, sun saye da furane suna cikin ababen halitta da mun saba da su. Alhini ba shi da wata amfani, bimbini kan masaloli domin neman makawa yana da riba, amma domin kanka saboda alhini ba ya magance damuwan kome sai dai ya kashe begenka. Domin wannan ka daidaita alhini bukatunka. So da yawa masu bi sukan rungumi kayan duniya ne da ababen da ke iya janye su daga hanyar Allah. Shi ya sa sukan ci gaba cikin alhini suna tunanin abin da za su yi ma kansu. Ku fara bidan mulkin Allah da adalcinsa, sannan sauran ababen Allah za ya baku. Bari Allah shi bishe mu. Muna addu'a Allah ka cire tsoro, ka ba mu zuciya na dogara gare ka, cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
An ce ko a bakin kura kake ka gode wa Allah. Rayuwa kamar hawan keke ne, idan lalle za ka tsaya baka faɗi ba, lalle ya kamata ka ci gaba da gudu. Kaga wanda ya hau keke ko muddin yana tafiya ba zai faɗi ba. Haka rayuwa take, idan kana da rai da lafiya, idan kana lumfasawa, to akwai abu mai kyau nan gabanka. Wataƙila idan ka dubi abin da kai a wannan yini, za ka ce ayya ban samu na yi nasara ba, ban taɓuka komai ba, kada ka karaya. Idan Allah ya bar mu da sauran kwana, ya kai mu gobe, kana da wata dama domin ka yi abin da Allah yake son ka yi. Saboda haka kada ka karaya, ka zama kamar mai hawan keke kana gudu. Idan ko kai wannan gudu, to lalle kana tsaye akan kafafunka daram damdam. Idan ka kasance da rai, to kana da dama, domin wanda ya riga ya mutu ba shi da irin damar da kai kake da ita. Kada fa ka kasance yau kana kuka da wannan maraice akan cewa ban iya yin komai ba a yau. Akwai lokaci, akwai dama da zaka samu kai nasara akan irin abin da baka samu kai nasara akan sa ba a cikin wannan yini. Wannan lokaci naka ne, kada ka bata shi kana kukan abin da baka iya komai akan sa ba. Amma ka dubi irin nasarori da Allah ya baka, ka kuma yi farin ciki a cikin su. Ka dauki tunani mai girma, ka dauki kuduri mai girma, ta wurin wannan Allah zai albarkace ka. Kada ka kasance kana kuka akan abin da ya riga ya bace maka. Ko da a bakin kura kake ka godewa Allah, ka gani ashe anan nufi shine kana da rai kenan. Wato idan kana da rai, to ka ci gaba da kokari, za ka gani wata rana Allah zai baka nasara. Kada ka yadda wani ya ce maka ai taka ta kare, a'a, muddin kana da rai taka bata kare ba, domin wanda ya ce maka taka ta kare ya saci rayuwarka mai kyau na nan gaba da ke zuwa. Idan wani ya ce maka ai taka ta kare domin babu abin da zaka iya aikatawa, ka ce masa a gaban Allah tawa bata kare ba. Allah yana da alƙawari mai kyau game da ni, sa'ad da nake lumfasawa Allah zai bani nasara. Saboda haka akwai dama domin ka ƙara ci gaba, akwai dama domin samun nasara a rayuwarka.
Mai sauraro, a nan zamu dasa aya, sai kuma Ubangiji ya sake kai mu rai da lafiya za mu ci gaba. Amma kamar in sallama, ina son idar da sakon gaisuwa zuwa ga dan uwa Bedi Govo daga UMCA Church Sam Dungu a karamin hukumar dan kowa Sagu a jihar Kebbi. Ina fata kana tare da mu a shirin na yau, an kuma samu karfafawa ta dalilin sauraron mu. Sai kuma dan uwa Bitrus T. Lago Petso a ƙaramin hukumar Mubi a jihar Adamawa ga taka sakon gaisuwa a shiri na yau. Ina fata kai ma kana cikin koshin lafiya kuma kana cikin masu sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta a tura mana zuwa ga email namu. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana zuwa ga adireshin Facebook namu. Adireshin shine awr/hausa. Mai sauraro, Ubangiji ya sake sada mu domin mu ci gaba da wannan hidima. Ina nuna godiya zuwa ga wanda sun tallafa a shirin kamar shi Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Malum Joshua da kuma Pastor Audu. Ina kuma godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su taɓa rasa kowane abu mai kyau ba.